Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Chari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 31 ga watan Disambar shekarar 2020. Kaba ku ji abubuwan da muke tafa da su. Hafiz, ba mu kanan labarai.
Hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin harhaɗa magunguna na China suka samar. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya, kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a Amurka. Kasuwannin hada-hada kudade a Asia yawancinsu sun yi sama yau Alhamis, a rana ta ƙarshe ta hada-hada a 2020.
Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauka ƙwarin matakai don ganin an rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar cikin sabon shekara za ta shigo. Sannan kuma wasu asibitoci a birnin tarayyar Najeriya na aiki ga dangadan bayan rahotanni da suka bayyana cewa asibitoci a babban birnin ba sa aiki kamar yadda suka saba sakamakon mutuwar wasu likitoci da ake zargin cutar coronavirus ne ta yi sanadin mutuwarsu. Hukumar birnin tarayyar ta Najeriya ta musu tabbatun ta ko menene gaskiyar lamarin. Baya ga haka Aisha ta sallaka nan tafi da shirinta na lafiya uwar jiki. Za kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin harhaɗa magunguna na China suka samar. Hukumar kula da kayayyakin magunguna ta ƙasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga allurar rigakafin da cibiyar nazarin kayayyakin halittu ta Beijing ta samar, reshen kamfanin Sinopharm mallakar ƙasar. Hukumar da take saka ido ta bayar da amincewarta ne kwana ɗaya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana aiki kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. Ko da yake masana daga waje sun yi tambaya kan ikirarin Sinopharm tunda ba su samar da bayanai da ake bukata da za a iya tabbatarwa ba. Sabuwar allurar rigakafin da aka amince da ita tana ɗaya daga cikin guda biyar da kamfanonin China suka samar da tuni aka fara gudanar da su a ƙarƙashin shirinta na gaggawa, yayin da suke ci gaba da gwaji kashi na uku. Sama da allurar rigakafin miliyan 4.5 aka yi tun a watan Yuli ga ma'aikata masu muhimmanci da kuma mutane da ake ganin suna da haɗari sosai na kamuwa da cutar, ciki har da miliyan 3 tun a tsakiyar watan Disamba. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya, kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ita ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19, biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon. Kamar yadda yake game da batun wanda ya kamu a Colorado, ma'aikatar lafiyar jama'a a California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin tafiya. Sakataren lafiya na jihar California Magali ya kira wannan ci gaba abin damuwa, kuma ya jaddada muhimmancin sanin hanyoyin kare yaduwar coronavirus kamar saka abin rufe fuska, yin nesa-nesa ga juna, zama a gida da kuma gujewa tafiye-tafiye. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya bayyana wannan musayar musamman tana sa kwayar cutar karfin yaduwa daga wani mutum zuwa wani. A lokacin da yake tattaunawa ta yanar gizo ranar Laraba tare da gwamnan jihar California Gavin Newsom, Fauci ya ce mai gurbin kwayar cutar na al'ada ne, kuma bai yi mamaki ba za a samu karin waɗanda za su kamu da sabuwar nau'in COVID-19 a ƙasar.
Da Muhammad Hafiz Baballe, wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauka ƙwarin matakai danganin an rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a kasar cikin sabon shekarar za a shiga ta shekarar 2021 ya kuma yi hani ga babban bankin kasar wato CBN kan hatta bada kuɗi ga harkokin shigo da abinci kasar daga Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim na dauke da wannan rahoto
babban mataimakin shugaban kasar kan harkokin yada labaru Malam Garba Shehu shi ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar inda shugaban ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnatinsa za ta maida hankali sosai wajen rage hauhawan farashin kayayyakin abinci a kasar tare da jan hankalin babban banki na kasar da karta kuskura ta bada kuɗi ga harkokin shigo da kayayyakin abinci lamarin da masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi yace zai taimaka wajen bunkasa tattalin arzikin kasa da kuma harkokin noma
idan zamu tsaya mu kalli gaskiya mu kalli gaskiya ba zai yiwu a ce kawai mu yi ta ibon kuɗi muna fitarwa waje mu sayo abinci ba dole mu noma abinci me ya hana Najeriya a noma abinci menene dalilin da a Najeriya ba za a noma abinci da za a ci ba duk kasashen da muke zuwa mu sayi abinci a wajen su ba su kai Najeriya girma ba bayan haka ba su kai Najeriya kyan kasa na noma ba wanda ake kira fertile land kasa mai taki na kansa mai dausayi wanda za a noma abinci ya bada abinci ba ba su kai mu ba kuma ba su kai mu yawan matasa ba to me zai sa mu yi kasala mu kwanta mu zauna kawai mu ce wai sai dai abinci an kawo mana daga kasashen waje in ba kawo ba kuma mu yi ta mita mu yi ta ihu mu ce gwamnati ba ta yi kaza ba bata yi kaza ba dole mu zage mu fita mu nemo abin da zamu kara wa Najeriya daraja mu kara wa Najeriya karfin tattalin arziki da haka ne tattalin arziki yake bunkasa
shugaba Buhari dai ya nuna gamsuwarsa ga cigaban da aka samu a harkokin noma biyu bayan shirin fadadawa daga dogoro daga man fetur da kasar ke yi wacce gwamnatinsa ta kullo da shi Dr. Isma'il Nuhu manomin shinkafa a jihohi 11 da ke arewacin kasar.
A ko ni da nake miki maganar nan ina noma yanzu haka a jihohi 11 kuma noman shinkafa ne. Na yi na damina kuma yanzu muna ta shirye-shiryen fara na rani. To a daidai lokacin nan kuma a ce an ba da dama a shigo da abinci to kin ga za mu yi asara kenan a kan wannan makudan biliyoyi da aka zuba a gona. Saboda haka gaskiya ni ra'ayina shi ne ƙara tsaurara matakan tsaro na ganin cewa mun dogara da kanmu don da gaske idan har za mu tsaya mu yi abin da ya kamata. To magana abin ci ba dai a kawo mana ba sai dai mu ba wasu kasashe na kusa da mu cewa wannan furuci ne mai girma shugaban kasa tabbata da babban bankin Najeriya CBN tabbatar ba su ba kowane mai kawo abinci cikin kasan nan kuɗi ba maimakon haka sai a ƙara tallafawa tare da dafawa su manoman cikin gida mu kenan domin ganin cewa haka ta ci murwa
dai da haka dai masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi na ganin sai an fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen daidaita lamura
idan abinci yayi tsada in aka rufa na waje to a cikin biyu ayi guda daya ko kuma a dinga yin abin da ake kiran shi quarter banning in an daga wani lokaci a dawo da shi wani lokaci ko kuma gwamnatin in abincin ya fi karfin talaka ta sa hannu ta saya ta sa a rumbunan ta wanda ake kira buffer stock ta fitar wa talakawan su da kansu masu angwanni su dauka ba wai a ba gwamnoni ko shugabannin siyasa ba to wannan zai taimaka sosai ko kuma gwamnati ta kawo tsare-tsare wanda zai rage farashin kayan abincin in manoma sun noma tana iya bada tallafi akan abincin ko kuma abun noma don ya rage farashin abincin ko kuma ta hana waɗanda suke saya su ajiye ta kawo matakai manya-manya akan su domin talakawa su samu sauƙin rayuwa
a kokarin jin ta bakin gwamnati kan sabbin shirin ta na inganta wannan manufa a sabuwar shekara ta 2021 da za mu shiga nan da sa'o'i kaɗan ya ci tura sai dai ana fatan za a samu sassauci na kuncin rayuwa da aka fuskanta a cikin shekarar 2020 sai ya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya
Kasuwannin hada-hada kudade a Asiya yawancinsu sun yi sama yau Alhamis a rana ta ƙarshe ta hada-hada a 2020 Hang Seng ta Hong Kong ta rufe inda ta cira da 0.3 cikin 100 yayin da Shanghai Composite ta cira da kashi 1.7 cikin 100 Kana Ti Sector Taiwan ta rufe inda ta cira da 0.3 cikin 100 S&P ASX ta Australia ta yi kasa da kashi 1.4 cikin 100 kasuwannin hada-hada a Japan da kuma Korea ta Kudu sun rufe saboda hutun jajiberin sabuwar shekara a hada-hadar kayayyakin sayarwa an sayar da zinare kan dala 1,895.20 kowane ounce yayi sama da 0.1 cikin 100 dan yamman Amurka an sayar da shi kan dala 48.17 kowace ganga yayi kasa da 0.4 cikin 100 kana dan yamman Brent an sayar da shi kan dala 51.28 kowace ganga yayi kasa da 0.1 cikin 100 a hada-hadar kasuwannin Amurka tun kafin a buɗe su. S&P da Dow sun yi ƙasa, yayin da Nasdaq ta ɗan cira kaɗan. Mutane biliyan 7.8 na duniya suna shirin yin bankwana ta shekarar 2020, amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a godiya ga annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da 2020 saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya, tare da manyan kasashe na yankin masu ƙarfi na New Zealand, Australia, Japan da Korea ta Kudu suna biye.
Madalla, wasu asibitoci na aiki gadan-gadan bayan rahotanni da suka bayyana cewa asibitoci a birnin tarayyar Najeriya ta Abuja ba sa aiki kamar yadda suka saba sakamakon mutuwar wasu likitoci ake zargin cutar coronavirus ne ta yi sanadin mutuwarsu. Hukumar birnin tarayyar Najeriya ta musanta batun ta ko menene gaskiyar lamarin. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta zagaya wasu asibitocin gwamnati da masu zaman kansu domin gano gaskiyar lamarin.
Danganta batun rashin aiki a asibitocin birnin Abuja da mutuwar wasu likitoci da ma'aikatan jinya ya jawo hankalin hukumar babban birnin tarayya Abuja, inda hukumar ta bakin sakataren yada labaran ta Anthony Ogunleye ta musanta batun rashin aiki a asibitoci, yana ne cewa duk asibitoci a birnin Abuja na aiki kamar yadda suka saba, kama daga fannin kulawa ta gaggawa ga yara da manya, kulawa da masu dauke da juna biyu, da kulawa da mata masu shayarwa, gwaje-gwaje, fannin magunguna da dai sauransu. Da muka zagaya wasu asibitoci kamar asibitin gwamnatin tarayya dake a Sokoro, Dr. Nabu Chichidi dake zaman shugaban kula da ayyukan asibiti ya ce kamar yadda aka saba gani a duk ƙarshen shekara da mutane ba sa fitowa da yawa don samun kulawa, wannan shekara ma haka lamarin ya kasance saboda yawancin 'yan Najeriya sun yadda da al'adar kauracewa asibiti a lokacin bukukuwa da ƙarshen shekara sakamakon amanar cewa bai kamata ba, saboda haka ba annobar corona virus ta hana mutane zuwa asibiti ba.
The usual trend we have in the hospital is that late December to early January the patient turnout is usually very low because a lot of people travel and Nigerians are superstitious and they don't want to spend the holidays in the hospital, so they try not to attend hospital except they are very ill. So the clinic might have a very low turnout. COVID-19 has not really affected the turnout of patients in our
hospital. Asibitin matakin farko da ke unguwar area 11 mun tarar da masu gadi, wasu jami'an tsaro, banda ma'aikatan asibiti sakamakon hutun ƙarshen shekara. A ɓangaren asibitoci masu zaman kansu ma an samu fitowar mutane, inda ma'aikaci Umar Faruk ya yi bayani.
Maganar gaskiya wannan matsalar corona wani challenge ne da muke bisa a yanzu, wanda shi ke an riga da an ba da sanarwa game da dukkanin wasu precautions da ya kamata a ce an ɗauka kafin nan a zuwa gudanar da aiki, musamman mu da muke ma'aikatan, kamar mu ne muke kan gaba wajen ganin cewa dukkanin wani abu da ya kamata a ce mun kiyaye domin kada mu ɗauka wannan cutar mu kanmu muna yi. Kuma idan kika duba ma shi wannan asibitin da kika zo yanzu, tun daga waje ma za ki ga mun ajiye ruwa da sanitizer da kuma shi abin sabulu da za ki wanke hannu kafin nan ma a bar ki ma ki shiga gate.
A cikin mutane da muka samu a asibiti da suka zo neman magani, Regina Sony Success ta bayyana cewa
in Sony kan gaskiya their services is very good, suna kokari idan akwai nurses akwai kuma doctors duka ka zo ana duba ka. Kamar yadda nazo da baby na sun kula da ni, sun duba ni da kyau, sun duba ƴata ma.
Rahotanni dai sun bayyana cewa asibitoci ba sa aiki yadda ya kamata a birnin tarayya Abuja sakamakon mutuwar likitoci 20 da suka kamu da cutar corona, lamarin da hukumar birnin tarayya Abuja ta ce ba kamshin gaskiya a cikin wannan batu. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Sani ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. yake. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin.
Shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Abirka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunni na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga doctor.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba. Amma daga baya ne yake zai wasu tsufa. Misali akwai cututtuka wanda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan. Abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon siga.
Tun
yaro na. Tun ma jariri na ciki ciwon siga misali yake baki guda ɗaya kenan. Akwai kuma wasu magunguna za su iya sha wanda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi. So misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sai kana shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antilatalfia amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wanda kusan yawanci likitoci sun da suna taba halittar su. To in kika dau wannan kinga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yar. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles tayi kama da canja ta mu amma manya ne suke so tana iya tsallakawa
ko ba cikin
fox ba cikin fox ba ita wannan rubella sunanta dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawwa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun sa. Da ke samun sa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira sabia bas asphyxia saboda rashin sheshe iska a jinin sa. So tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da tashin ji. So yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka shawo ya suke samun abin da muke kira cerebral palsy zaki yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikin sa ya shiga yawa lakan ta taba amma ta kwakwalwa saboda haka sai kiga har jin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da wasu a cikin
idan aka samu
an ne ke yin
tantarin numfashi ko idan aka samu wannan aka haifi yaron ana iya magance matsala
yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yaran an dauke shi tun suna karanu suke ba su magunguna akwai sashin su gura na neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist zaki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan zaki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larurar zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba
za ya magance shi ba kwata-kwata
eh gaskiya yawanci by definition mu anda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non progressive brain hypoxic brain injury to jinga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya lokacin da zai tsaya kenan wanda ya taba kwakwalwa kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice ita ma tana taba musu ji yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wanda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro ki zai iya taba jin sa saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa zaki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake yi miki misali cindo tsarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki din ma sukan iya samun ƙari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a ɗaki tana da ƙaramin yaro ta gare farka ba ya kamata ta san cewa mai wa baya ji sosai tunda akwai ɗan da za a iya kawo su daga an yi musu wani abin da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ya ga an rurrayye su ba za su zama dai abinda muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so da mu iya kallon su haka so in gidan lura zaki ga cewa akwai bayan cutuka akwai magunguna da kuma su cutukan na gudu uwa suka shafa duk zai iya tafi ji
na yugura ya balle ki to cikin duniya wadanda ba su dare ko sabira irin wadanda ba rani ko damuna mun dauke da yanayin ko ta daya irin wadanda sanyi ko ko ba zara ba sa ana musu aikin duniya irin wadanda sun kasa daukanta da rayuwar su babu batun malaka irin wadanda sun ka tafi gardin da lokutan su don ceta mara lafiya irin su ne ne ka gaisarwa a bacci kan da mai yi wa taken lafiya
wannan bangaren ji kenan saboda shi kun ne aikin su guda biyu ne akwai harka ta balance bayiwa daidai tuwa an ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda
kun yana sa jiri idan bai daidaitu ba
kun ne ai shi da mu aikin su biyu ne da jiri ai balance ya sa ka daidaitu a tsayin wanda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kike shi ma so wannan sassan sun fita ba bangaren ji akwai kuma su cututtukan gwadda su yawanci ma ba a gane su sosai
misali kamar
akwai abin da muke kira Meniere's disease duk da ba ta da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ma ba zai iya gaya muke yana jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke yana jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data za su iya gaya muke suna jira wasu zan ki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufan sa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya da yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi ma su san saboda haka aka gina su guda biyu sai shi ne yadda za ki kalli kunne da yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shi ma shi ma haka suke faruwa su yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara
jinin ruwa to rashin karfi dai a
takaice a'a rashin dai tsayuwa dai dai tabo dai dai jikin ka kana tsaye sai ka ji hajijiya
eh hajijiya mutane za su dinga gani kamar
eh to ai shine wani yaro zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido
yana
gibe ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan ka'awa because take yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kaɗa saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya ƙwaƙwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala akwai magani?
Akwai wacce jijiyoyi cututtuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda tana da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirintin da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an zartar da rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun da ciki ya baci abun da muke kira cochlear implant shi ne wani electrode ne wani
jijiya
a to ai ne kana jijiya da wasu electrode shi ake muke zura a cikin kunne can cikin dodon kunne ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda
ake cewa dodo dodon kunne ki san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abun da yake taba sunan sa timpanic membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon kunne sunan shi cochlear to shi yake zurawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zura shi bishiyan wannan nan da yawancin dama ai take daukar kara kuma wanda iri ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murda ya murda idan karar ta je su wannan abin shi zai dauke shi sakon sai kai ma kwakwalwa so kinga aka musu wannan wannan kuma sai kinga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya tsara masa ji
to anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarshen tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta a halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Ghazali Hashim da Baraka Bashir da Majidu Lazar Rashid da ta hada mana a shirin ni ce a ita ce cikin ƙoshin lafiya.
Madalla Abdul Aisha Kule, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Salisu Fataskum wanda ke jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa. Hakika muna matukar godiya ga kungiyar ASU kan yunkurin dakatar da dogon yajin aikin da suka yi, duba da yadda harkar ilimi a Nigeria ya shiga cikin rudani. Allah ya sa ƙarshen yajin aikin kenan a Nigeria. Amin kuma amin. Ku sai kuma sako na gaba wanda kuma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Haya na Kwaja da Bala na Yashi na Kwaja, dukkan su a jihar Kogi, su kuma cewa suka yi tabbas mu ga mu da kalubale da dama a wannan shekara mai ban kwana, kama daga annobar cutar coronavirus da matsalar tsaro, rashin aikin yi da yajin aikin malaman jami'a da ma zanga-zanga da dai sauransu. Fatanmu Allah ya kamala mafita ga waɗannan matsaloli a shekara mai komowa ta shekarar 2021. To sai kuma sako na gaba wato kuma shi ma na haɗin gwiwa ne da muka samu daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajuga, su kuma cewa suka yi muna jajanta wa ɗan kasuwa Galadima da ke Gwaran Fa Abuja bisa ittila'in gobara da ta afka musu kwanan nan, wacce ta yi sanadiyar ƙonewar shaguna fiye da 250 da kuma lalata ɗimbin dukiyar al'umma. To shi kuwa Hassan Dogon Fati ba tsari daga jihar Katsina cewa ya yi matsalar rashin tsaro a ƙaramar hukumar ba tsari abin ya kai wani mataki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abin kullum sai ƙara hauhawa yake. Ko a daren jiya sai da mahara ta kai har ya ƙauyen Biya wanda ke kilomita 2 zuwa garin Batsari, haka abin yake a ƙauyen Watan Gadiya da garin Dodo duk a cikin ƙaramar hukumar Batsari. Maharan sun tafi da mata da yara har da amarya da ango. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina na bayin naka ɗan bindiga, kuma Allah ka shirye su. To sakonmu na ƙarshe shi ma kuma fa haɗin gwiwa ne daga Aminu Lawai Batsari da Hassan Dogon Fati Batsari, dukkan su daga jihar Katsina, su kuma cewa suka yi Allah sarki talaka bawan Allah, wai don Allah ina talakan Najeriya zai sa kanshi. Al'ummar ƙaramar hukumar Batsari suna cikin tashin hankali na har-haren bindiga masu garkuwa da mutane. Har yanzu dai ga Hafiz da labarai, amma fa a taƙaice.
Hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na China suka samar. Hukumar kula da kayayyakin magunguna ta ƙasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharadi ga allurar rigakafin da cibiyar nazarin kayayyakin halittu ta Beijing ta samar, reshen kamfanin Sinopharm mallakar ƙasar. Hukumar da take saka ido ta bayar da amincewarta ne kwana ɗaya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana aiki kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. Jami'an lafiya a jihar California da ke Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Burtaniya, kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ita ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19, biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon. Kamar yadda yake game da batun wanda ya kamu a Colorado, ma'aikatar lafiyar jama'a a California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin tafiya.
Kuka a madadin kowa da kowa, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da tsaya na gabatarwa, sai kuma Jolene Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Charity cewa mu huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.